Sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan batutuwa da suka jibanci zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zai yi duba ne da yadda yanke hukunce-hukuncen zabe da aka gudanar a shekarar da ta gabata suka kawo rudani a majalisar dokokin jihar Plateau.
A democracy, mun sani cewa akwai legislature, akwai judiciary, akwai kuma executive chief governor. Dukkan su nan uku ba sun hada hannu ba, ba yadda democracy zai ci gaba. Me yadda zai yi ya hada kan mutane don a samu a ci gaba?
Yan PDP guda 16 da aka ci zalunsu ne saboda sun ci zaben su, amma sun ce wai maganan wai dama kaman kana so ka aure mata sai a ce wai kai kai guntu da yawa bai kamata ka aure wannan matan ba, kuma matan tana son ka sai a ce technicality wai kai kai guntu wai tafi sai an ta wai wani abu haka.
Tun bayan yanke hukunce-hukuncen da kotuna suka yi kan zaɓuɓɓuka da aka gudanar a shekara ta 2023, inda kotun ɗaukaka ƙara ta sauke 'yan majalisun dokokin jihar Plateau 16 waɗanda suka ci zaɓe a ƙarƙashin lemar jam'iyyar PDP, saboda a cewar kotun jam'iyyar ta PDP ba ta da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya a matakin jiha. To sai dai hukuncin da kotun ƙolin ta yanke a shari'ar gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya sha bamban da hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, inda ta ce jam'iyyar PDP na da zaɓaɓɓun shugabannin jam'iyya, don haka ta bar shi kan kujerarsa. Lamari kenan da ya janyo shiga wata kotun, inda 'yan majalisu da aka sauke da shari'arsu ta ƙare a kotun ɗaukaka ƙara suka ga kotun bata musu adalci ba, suka nemi a sake waiwayar hukuncin. A gefe guda kuwa kakakin majalisar Gabriel Dewan, wanda doka ta bashi damar rantsar da 'yan majalisar, bai rantsar da 'yan majalisa 16 na APC ba, kamar yadda kotun ta ayyana, saboda a cewarsa ya sami umarni daga wata kotun na dakatar da rantsarwar. Tun kusan watanni hudu kenan majalisar dokokin ta kasance a rufe, in ban da 'yan majalisu 8 da hukuncin bai shafe su ba, su ne ke tattaunawarsu a asirce. Ambassador Danladi Wuyep, shugaban kungiyar dattawan jam'iyyar APC a jihar Plateau, ya ce tunda kotu ta bai wa 'ya'yan jam'iyyar APC 16 kujerun majalisar, kamata ya yi a rantsar da su.
Na PDP kotu ta riga ta an gama da su, su magana su dawo House of Assembly babu, aiki gwamna in ma ya sani, shi yasa ya ba su liaison officers a constituency nasu inda sun contesting ai. Muna da doka a ƙasa, wayannan tabbatacce ne kawai ya kamata a rantsar da su kawai su ci gaba da aiki. Shi gwamna ya san cewa in ba tare da House of Assembly in ba, ai aiki ba zai tafi maki daidai ba. In shi kakaki ya yarda ya rantsar da su, sai mu sai yadda za mu yi masu magana a samu zaman lafiya, don damuwar mu Plateau state ta ci gaba ne.
Duk da yake kuna da bambancin jami'iyya, wayansu na APC, wayansu na PDP, ta yaya za ku haɗa kanku a matsayin dattawa na Plateau gaba ɗaya domin a samu maslaha ga wannan rikici da ake ciki?
Komun so gwamna shine shugaba gaba ki daya. Yau in gwamna ya kira elders na Plateau state ko na party ne mai kira PDP ya kira APC, mu zo mu zona mu duba yaya za a yi a cikin wannan magana don a samu cin gaba. Ai mu zo mu tafi yanki ne ke da tunda suke da gwamnati ai. Mu kuma muna nan a kiriye domin mu ga cewa Plateau state ta ci gaba. In gwamna yana son Plateau state ta ci gaba, dole ya samu wuri ma yayi aiki ma mutanen Plateau. Ai dole ne ya yi matakin da zai hada kan wayannan bangarorin duka da eldersin da wane ne kuma a rantsar da yan House of Assembly din nan. Duk wanda suna cin gaban Plateau ne, duk abin da ake yi din nan don a ga cewa Plateau ta ci gaba. Duk wanda suna neman magana rikici a tadda wani rikici a nan, a tadda wani rigima a nan, to ba mutane da suna so a samu cin gaban Plateau bare.
A bangare guda kuwa, babban mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan dabarun sadarwa, Honorable Timothy Golu, yace ai banda wancan hukunci da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke, akwai waɗansu ƙararraki da ke gaban waɗansu kotuna.
Kin gani demokradiya muke, demokradiya kuma ba mulkin soja bane ko na mutum daya wanda za a iya a ce ga abin da ke zuciyanka sai ka fade shi ko kuma a yi shi yadda kake so a yi. Mutane sun je kotu, aka kai appeal court, court na appeal ta ce mutane 16 na PDP a fitar da su a majalisa, a dawo da wayancan na APC su ma 16. Har INEC after some time suka ba su takardu da suka dawo kafin a zo a rantsar da su a watan 1 kwana 13 da watan 1. Sai kuma kotu suka kawo abin da Turawa suke ce restraining order, mashi kakaki saboda kada ya rantsar da wannan mutanen saboda akwai waɗansu masaloli kuma a ƙasa. Kin gani masalolin kuma kotu ne kuma sun je sun yi na'am da masalolin nan saboda akwai waɗansu kuma wanda su ma masu neman majalisan 13 na Labour Party wanda ba a sa logon su a cikin zaben da aka yi shekaran da ya wuce ba. Su kuma sun gani ya cuta ne musu, ba yi musu adalci ba, ana nan ana shirin zabe sai a ce ba sa logo nasu ba, suka je kotu. Kotu ta je ta ba su wannan na'am cewa INEC ta koma ta je ta sa wannan logo nasu kafin a yi zaben. INEC ba ta je ta yi na'am da wannan, ba ta yi wannan abun ba. Wannan mutanen suka koma kotu sun ce da yake da kun ba da umarni INEC ta je ta yi wannan, INEC ba ta yi ba, gashi wancan wato an ci zalinsu kenan, ba za su yarda ba. Kotu ta hana kada a rantsar da wannan mutane sai an koma an musu zabe. To kin gani kakaki ba abin da zai yi sai dai yayi na'am da wannan injunction. Injunction din ma ba guda daya ba, guda biyu. Akwai civil society group wanda su ma suka je kotu sun samu injunction. Kowa fa ya damu da abin da yake faruwa. Wannan lamarin a kotu ake yin sa duka, ba wanda ake yin sa a filin ball. To kin gani demokrasiya kuma tana bin dokoki ne. To yanzu ga inda muka tsaya kenan.
To amma da yake duk wannan matsaloli suna kotu ne, ya kake gani ita kotun nan ya kamata a warware wannan matsaloli? Saboda kusan za a ce watannin nan an yi ba bangaren majalisa kusan demokradiya bai cika ba kenan, shi gwamna yana gudanar da aiki ba mai duban me yake yi da me yake kashewa da sauransu.
Ai an yi budget majalisa, ai sun sha sun duba kasafin kuɗi aka yi kafin wannan abubuwan suka faru. So gwamna ba fara spending wani kuɗi without the approval na House of Assembly ba. Akwai abubuwa da yawa kan wanda ya kamata majalisa ta dinga yi. Ai majalisan ba wai ba ta zama ba. Ko last week sun yi zama, wannan satin za su yi zama according to abin da suke shiryawa.
Mutum 8 din nan kenan kawai na sauran mutum.
Dole mutum 8 ne su yi zama saboda mutane 8 din su ne representatives na mutane a yau. So ko mutane biyu ne ai za su ci gaba, balle ma su 8 ne. 8 din kuma is 1/3 of the total House, mutane representative na Plateau State 24 ne. Yanzu ba wani bane ya hana, kotu ne gaba daya. Ai da akwai House din 24 ai, kotun ne tazo ta kore guda 16, sai kotun kuma tazo ta hana 16 kan a rantsar da su. To kin ga wannan ai bai shafi gwamna ba. Gwamna shi ma yana son a cika House yayi aiki da su. Yanzu gwamna yana aiki da wannan guda 8, a cikin 8 din babu guda daya na party na gwamna. Gwamna shi yana PDP, babu member daya a cikin PDP amma yana aiki tare da guda 8 daya YPP wato kakakin, guda 7 kuma yan NPC. Amma kin ga baki ta bakin ji wani hulabalu a bakin su ba.
Tun watan Nuwamban da majalisar ta kulle kofofinta, lamura da dama sun auku, musamman hare-hare da yan bindiga suka yi ta yi akai-akai wanda ya hallaka rayukan ɗaruruwan mutane. Amma yan majalisun ba su zauna don gudanar da haƙƙinsu na samar wa al'umma mafita ba. Mr. Pam Danchal Toy ya ce kamata ya yi majalisar ta duba koken mutane.
Ni a matsayina na malami a makarantar secondary, abinda na iya duba shi ne duk abinda yake a ƙasa ya kamata a duba saboda a samu hanyar da za a dawo da su don su gudanar da aikinsu daidai yadda ya kamata. Saboda yadda a gashi a jiha mun dan samu masaloli a Bokkos da kuma Mangu, kuma har wa yau ana samu jefa-jefa. To ba majalisa, kaga an ce wai two heads are better than one. Majalisan mu muna da su wakilai guda 24, to yanzu duka an rufe, ba wanda suna tone-tonen nan, saboda haka zai kawo mana ja baya sosai. Saboda haka muna roke gwamnatin Plateau da kuma duk wanda dai suna da abin da za su iya su yi a kai su hadu da sauri a yi abin da za a yi a dawo da su. Kuma ina son mu bar maganar siyasa a gefe, mu duba dukkanmu daya ne saboda bambance-bambancen party ko wani abu. Kaga na ji daɗi daga sama shi shugaban ƙasa bai duba irin wannan ba, shi yana amfani da duk wanda zai masa aiki ne. To haka ma a jihohi mu manta da zancen party, a zo a yi aiki. Duk yan majalisa in sun dawo su yi aiki saboda cigaban plateau.
Shi ma mai fashin baki kan lamura kuma lauya Santos Ayuba Larab ya ce masu ruwa da tsakin jihar na da hurumin sasantawa.
Domin ko tana gaban kotu, akwai yanda za a iya zama a ce ma kotu za a withdrawing wannan case domin wayannan mutane sun yarda za a yi tafiya ta kai, and court will grant that. Because of course zancen kotu, kotu tana son a yi zaman lafiya ne, ba ta son a yi fada. Dan kuma abin da ya dace shi ne an zabe su, ba zabe su ba, kotu ta ba su, dole ne mu ma mu nuna cewa matsayin kotu ba abin da za su bar da shi ba ne.
Menene hasashenka ga makomar majalisar dokokin jihar Plateau?
Ya kamata a yi zama ne, ba zancen jam'iyya ba ne, zancen kasa ne Plateau. Za a iya neman jigajigen jam'iyyun nan, gwamna zai iya kuma yi facilitating. Domin shi ne shugaban kasa na Plateau, shugaban jiya, IPAC, wato Inter-Party Advisory Council, da wanda ma aka cire su, da wanda suke nan yanzu, da wanda suke wajen, da wanda suke so su dawo. To ku yanzu wannan abin ta wuce, kai ne ni ne jam'iyya, a zauna a ga yanda za mu ci gaba.
Me wannan yake nufi kenan a ce ana gudanar da harkokin mulki, gwamnati tana gudanar da harkokinta ba tare da 'yan majalisu ba?
Bisa ka'idan dokan kasa bai kamata ba. Shi a shugaban majalisa shi ne ya daga zama, ya daga zaman cewa na daga zama sai ran da na kira, yanda ake kira a nosi na dai, kuma ba wanda zai iya kira sai ran da shi din ya kira. In kuma maganan tana kotu, ba wanda zai iya kawo ya ce dole su shiga sai kotu sun ce kai speaker ka sa su ka rantsar da su. Kin ga matsalan kenan. Misali yanzu shine mutane ne suke wahala, kuma wahalan da ake ciki shine ba su da wakili da suke siya musu.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara da tana cikin bauta, ku tajaro dan uwa mun sulhunta.
Yanzu kuma bari mu saurari tsokaci kan batun.
Sunana Bashir Musa Sati, tsohon sakataren jam'iyyar APC. Na farko wanda yafi komai muni shine asarar haɗin kai. An dada farraka mutane, wannan yana ja nan, wannan yana ja nan, wanda wannan tafiyar ko ba za ta taimake mu ba. Na biyu, akwai ayyuka wanda ya kamata a sa su 'yan majalisan su yi, wanda aikinsu ne su dinga checking executive. Ba za su yi ba yanzu domin ba su da wajen da suke. Shi executive kuma, su executive kuma akwai abubuwan da suke neman sai sun sami yarda da amincewa ta 'yan majalisu ta ba su, sannan su yi waɗannan abubuwan. To duka waɗannan abubuwan babu su, babu dalilinsu. Mutane ba su san mina aka yi ba, me aka yi musu, ko me za a yi musu. Amma idan da mutane sun yadda an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe a duba jihar, domin duk siyasun nan za su zo za su wuce, amma jihar tana nan. Abin da ya kamata a fara dubawa shine ina za mu kai jihar nan tamu, yaya za a yi a ciyar da jihar gaba, shine abin da ya kamata a tsaya a yi. Wannan kiki kaga ba zai taimaki mutane ba, saboda haka dole ne kowa ya aje ya maida wukarsa kobi, ya zo ya zauna a zauna a yi sulhu. Babban matsalar anan ita ce wane ne zai iya kiran zaman sulhu, wanda zai fito da cewa a zo a yi zaman sulhu na gaskiya. To nauyin yana kan mai girma gwamna, domin shi ne uban kowa. Idan asara ta fito, ita za ta fi shafarsa, za ta fi shafarsa ta fiye da kowa. Sai ya nemi dattijai wanda ya sani, masu dattaku, ba wai a'a dattijai na ukari kaɗai wanda yake gani ba, a'a wanda ya san za su tsaya su duba abin su yi adalci, ya kira su.
Kikikakan majalisar dai ya sanya ɓangarorin APC da na PDP na yi wa juna kallon hadarin kaji, wanda ko a makon jiya aka yi kusan yin taho mu gama tsakanin matasan ɓangarorin biyu a gaban zauren majalisar, in banda taimako da ɗauki daga jami'an 'yan sanda wanda suka kawo. Jama'a masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu dau hanyar